sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bar ya huce, amma da farko da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka Almasihi Garba. Wasu sanatocin Amurka biyu waɗanda ƙurƙunsu ke da matuƙar muhimmanci, Collins da Joe Manchin, sun ce za su kaɗa ƙuri'ar tabbatar da zaman Brett Kavanaugh alƙali a kotun ƙolin Amurka. A wani jawabi ga majalisar dattawa, Collins, wadda 'yar Republican ce, ta yi nuni da rashin shaida a zargin da ake yi ma Kavanaugh, amma ta ƙara da cewa ba wai wannan yanke hukunci da ta yi koko shawara da ta yanke ya nuna cewa ta yi watsi koko ba ta ɗaukar zargin da muhimmanci ba ne. Duk wanda ya yi zargin an masa faɗi, au mace au namiji, ya kamata a saurare ta ko a saurare shi cikin mutunci, a cewar ta. Yan mintoci daga bisani, Sanata Manchin ɗan Democrat ya faɗa ta kafar Twitter cewa zai kaɗa ƙuri'ar amincewa bisa ga irin bayanan da ke wajen shi, ciki har da rahoton hukumar bincike ta FBI na baya-bayan nan. An ba da lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya ma Nadia Murad, wata 'yar ƙabilar Yazidi kuma 'yar gugurmayar rajin kare haƙƙin ɗan Adam, wacce kuma kafin ta tsere ta kasance sadaka a lokacin da take hannun ƙungiyar ISIS a Iraki. Sai kuma Dr. Dennis Mukwege, likitan mata wanda ke jinyar matan da aka musu faɗi a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo. Kwamitin bayar da lambar yabon, wanda mambobinsa 'yan ƙasar Norway ne, ya faɗa a wata takardar bayani ta jiya Juma'a cewa lambar yabon tana tabbatar da himmar da mutanen suka bayar wajen daƙile faɗe a matsayin wani nau'i na hari a lokacin yaƙi ko kuma tashin hankali. Murad, 'yar shekaru 25 da haihuwa, ita ce ta kafa ƙungiyar da ake kira Nadia Initiative da Turanci, wadda ƙungiya ce da ta duƙufa wajen taimaka ma matan da yaƙi da sauran masifu suka rutsa da su. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa jiya Juma'a cewa yekuwa mai ƙarfi da ƙungiyar Murad ta riƙa yi ta so saran mutane a faɗin duniya, sannan ta taka rawa gaya wajen sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta binciki irin azabar da ita Nadia da wasu mata da dama suka fuskanta. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya tashi zuwa nahiyar Asiya jiya Juma'a, ya ce yana fatan bullo da zaɓi na lokaci da kuma wurin da za a yi ganawa ta biye tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tafiya Asiya da babban jami'in diplomasiyyar Amurka ɗin ya yi jiya Juma'a za ta haɗa da zuwa ƙasar Koriya ta Arewa, wanda zai zama karo na hudu kenan da ya je, inda zai gana da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un. Akwai matsalolin saka rana da kuma ɗawainiyar da ke ciki, a cewar Pompeo, akan hanyarsa ta zuwa Japan. Ya ƙara da cewa yana fatan za a yanke shawara kan wuri da kuma lokacin taron da za a yi da Kim. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump jiya Juma'a ta ziyarci gidajen marayu a Kenya, kuma marayun da ta ziyarta sun haɗa da na mutane da kuma na giwaye, yayin da take gab da kammala ziyarar tsawon mako guda a ƙasashen Afirka hudu. Uwar gidan Trump ta ratse gidan marayun giwaye a kan hanyarta zuwa gandun dajin ƙasa da ke Nairobi, inda ake keɓewa da kuma kare halittu. Mai tazarar 'yan kilomitoci a kudu da Nairobi, babban birnin Kenya. Masu kula da gandun dajin sun gaya ma uwar gidar Trump din irin matakan da Kim yake daukawa saboda kare giwaye da karkanda waɗanda da yawan su maharba sun kashe su. Hasali ma karkanda kusan 11 sun mutu a watan Yuli sanadiyar shan ruwan gishiri ainihin bayan da aka kai su wata sabuwar makeba. Haka zalika wata hanyar dogo da kasar China koko yan China suka gina a tsawon gandun dajin na janyo takaddama. Hanyar wacce ta raba gandun dajin gida biyu an gina ta ne da goyon bayan gwamnati sabanin gargadin kwararru kan al'amarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
To Daula, na ga kina rawar kishantu.
Yau ranar shakatawa ce ai. Barkamu da wannan safiya.
kamar da aka saba a wannan shiri bari mu share wannan fage da sada zumunci daula na ga kina rike da jerin sunayen waɗanda suka aika mana sakonni suna neman gaishe-gaishe
to kamar mu fara gaishe-gaishe bari mu mika sakon ta aziyar mu zuwa ga iyalai da abokan arziki na rasuwar Baturu Alanguru da aka fi sani da Jason Ibrahim tsohon mazaunin Maiduguri ne da New York Allah ya ci kansa kuma ya masa rahama ya kuma ba iyalinsa hakurin jure wannan rashi musamman aminansa Sheikh Ridwan Muhammad shugaban gidan rediyon Alpha Radio na Kumasi
to Allah ya sa ya huta to da yake mun fara da mika gaisuwa ta Aziya ni ko bari mu mika wannan gaisuwa ta taya murna da kuma fata alheri ga Malam Musa yaro da matarsa Malama Dina a malumfashi wanda za a aure da Esu yau Halima da angonta Malam John a Ekwa number 2 garin malumfashi da fatar an yi adace
to Allah ya bada zaman lafiya
da kuma albarka zaman tare ake cewa ko
amin amin
to daula muna kuma da gaishe
garza ya dandana a bari ya huce na waɗanda suka aika mana ta hanyar email din mu sako ne da ya fito daga Yakubu Abdullahi Dambam inda ya ce gaisuwan filin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Mustafa Shamadu Dambam da Bala Muhammad Damban da Sale Shahada Damban sai kuma Umar Musa Damban da Husaini Abba to muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya
to haka kuma ni ma ina da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Maryam yar Fulani tun daga kasar Pakistan tace ina mika gaisuwar fata alheri ga Fatima Musa daga Barikin Ladi da kuma Aisha Musa Wada Barikin Ladi sai kuma Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da kuma Ramatu Garba Baba daga kasar Saudiya da fatan sun ji kuma suna nan lafiya
da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya sai wannan takardar dake hannuna gaisuwa ce zuwa daga Ali Rabkana Gashuwa inda yace ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Garba Umar da Abba Kaska Unguru da Malam Nasiru Modubu da Yusuf Maikanwa Kefi da mutanen garin Kaska da mutanen garin Kano Ido sako ne daga Ali Rabka Gashuwa to muna fatan duk kuna cikin koshin lafiya
to kafin mu ci gaba da wannan babi na gaishe-gaishe bari mu shakata da wannan faifai da cikin bisa inji na ga har yanzu kina da wasu jerin gaishe-gaishe
to akwai fa ga wata takarda na a hannuna inda shi ma sakon gaisuwa ne na abari ya huce to fatan alherin abari ya huce mu daga farko muna mika fatan alheri abari ya huce zuwa ga hakimin yalwa Alhaji Sa'alu Muhammad Maso Kano sai kuma mutanen dandali Baba Salama Allah sa na faɗa wannan sunan daidai
amin
da yalwa da Muhammad Hashimi da Mahmud Sani Makeri da Dr. Abdul Raub da Muhammad Sani Al-Hassan Burau gwamnan Zango to Allah sa wannan ma na faɗe shi daidai
na ga Burau ko
Eh, oh, Barau ne to a haka ne ba, Barau gwamnan Zango. Sai fatan alhena a bari ya wuce zuwa ga Kabiru Shaddis da Kabiru Alhassan Barau. Fatan alhena a bari ya wuce zuwa ga Muhammad Mufatahu da Malam Maso Kano. Gaskiyar fatan alhena a bari ya wuce zuwa ga Faruk Muhammad Dukku da Muhammad Laminu shugaban dandali. Sai da ƙarshe takardar da ke hannuna gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga iyalan gidan Dukko a nan Yalwa Kumasi. To muna fatan dukkun tashi cikin koshin lafiya.
Haka yake, aka ce yawan gaisuwa yafi yawan fada. To da fatan duk sun ji waɗannan gaishe-gaishe nasu za ku ma a wuni lafiya. Daula naga kina rike da wani labari da wani mai sauraron mai aiko mana ko kuma wata ce dai zance wadda Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada wato labari ne
na haɗin gwiwa
haka
da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada. To ku jama'a, ku
labari
ku
da jihar Plateau,
jihar Plateau, ku biyo mu ku saurari labari, ku sha labari inda suke cewa wani Bafulatani ne yayi bakon babarbare. Sai suna zaune a kofar gidan wannan Bafulatanin, sai kawai Bafulatanin ya kawo ma babarbaran fura. Sai yana cikin shan wannan fura, ana sha kenan, ana
sanci.
Fura ta fara kai karo.
To ba.
Shine ba. Shine sai Bafulatanin nan ya tambaye babarbaran, wai shin sukari yana kawo ciwon anta ko? To ba. Fura ya kai karo kenan. Sukari yana kawo ciwon anta.
Dazin na ji kina karanta wannan labarin, sai na ji baba da ya ji kina karanta labarin, sai ya tuno mishi da labarin wani santi ko kuma wasu sarakan rowa guda biyu a birnin Kumasi na ƙasar Ghana.
Haka.
Ya ce to sarakan santi rowa ne ana so a ga wane ne ya fi wani rowa a cikinsu. Ɗaya ya zo ya kawo ɗaya ziyara, wani ya fito daga ƙauye ya zo birnin Kumasi ya kawo wa ɗaya ziyara abokin shi marubaci. To shi wancan da ya fito daga wani gari ya zo Kumasi ya tawo da curin fureshi buziri ko da ya kaji yunwa. To da ya shigo birnin Kumasi wurin abokin naci, shi kuma mai rowa shi ma ya yi abinci saboda rowa tsiya. Tun daga safe da dai bakon nan ya shigo, aka bashi ruwa, aka yi ta bashi ruwa har yamma ta yi, ana jira zai tafi ne ba bashi abinci ba. Kai kuma wanda ka tawo kawo guzinin furarka, kai ma kana jin ka fito da furarkan nan ka ci,
to a shanye maka,
za a shanye maka, ba za ka iya zaunawa ka sha ba, ko ba za ka ci gaya ba, kuma ba za ka a dama ba don kai shi kuma mai masaukin ba zai sha
maka.
To shikenan ya zauna yunwa za ta kashe shi, sai sallama yake zai koma gida. Aka sallama, aka raka shi ya kama hanya. To yana kama hanya yana ficewa gari, sai ya zo daidai wurin wani wurin rafi, ya ɗebi ruwan rafi ya dama fura. Ya gama dama fura shi kenan ya zauna, zai sha sai ga taba shi a baya juyawar shi da zai yi din nan sai ga ashe wannan me masaukin mushin nan ne da ya hana shi abinci ya ba shi ruwa
shi kuma ya boye furanshi ya biyo shi kenan
to da dai ya ganshi sike na sai dauki fure ya zuba da ita a cikin rafi yace dama ta kifi ce
wata kai da su sha tare gobe
kowa ya raba kowa ya raka to daula a ganin ki su biyan nan wa yafi wani ruwa
Taufa ai shi ne ai ina ji wanda ya watsa furar da shi yafi kowa ruwa gaskiya
ko za a ce da mai kwadai da mai ruwa ne
ko mai kwadai da mai ruwa shine fa
to madalla da baba Yakubu makere da kuma Fatima Musa wada da Aisha to Musa wada dukan ku a barikin ladi mun gode da wadannan
labarai na furaci
haka ne to rana furaci to bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji kafin mu ci gaba
Na paan kuriya, saari na paan kuriya.
Madalla ina gani haka ne haka ne yake to Daula ina ga lokaci ya fara hararar mu
haka ne ka
to Daula nan zamu ja birki
haka ne kam sai wani mako idan Allah ya sake dawo da mu
to masu saurare nan zamu tattara namu mu bada wuri sai kuma mako mai zuwa kamar Daula yadda Daula ta bayyana zamu sake shigowa da waɗansu gashe-gashen da kuma labarai
masu kayatarwa
masu ban dariya yanzu a madadin
Daula Salim
da kuma Daniel Brown da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri mu wani lafiya
kawo karshen shirye-shirye mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya